إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد أتشيك بدا كراتم ونوان مكران تامي البركة مكران تامي ابن التيمية يومنا رانا الحميس وشتديدي دارانا شابك ويقواتا انشدا جرادو بطيادة لديه الأربعين دأكو wanda daidai da ranar 20 ga watan 1 2022 miladiya yau karatu mu bangaren mustalahul hadis ne da muna karatu cikin littafin tafsiru mustalahul hadis wallafar al-doktor Mahmud Ahmad al-Tahan hafizahullah wanda wannan shine zai zama darasin mu na 21 a cikin wannan littafi yau da izinin Allah zamu tashi البحث الثالث أتكين الفصل الثالث من أتكين الفصل الثالث وانديك مغانا أكان الخبر المردود الخبر المردود واتو خبر لاباري واند أكا ما يدشي يذمو باكر ببا أواجم أتكين مسلينجي يذمو باكر ببا أواجم مالمي واند مالا يكسا منشي قدابيو أبايا أفوي المردود بسبب سقط من الإسناد labarin da aka mayar da shi saboda wani sakadi da aka samu a cikin isnadin sa wani ya fadi ko mutum ɗaya ko saboda haka wanda a cikin shi ne muka karanta nau'ukan hadisi guda 6 da suka gabata to yau insha Allah zamu karanta al-mardud bi sababi ta'anin fi rawi shine dama abu na biyu khabar din da aka mayar da shi saboda suka da aka yi game da rawin hadisin yanzu an soki rawin hadisin to saboda wannan sukar sai zama an mayar da abin da ya ruwaito na farko yace al-muradu bit-ta'ani fi rawi abinda ake nufi da suka a tattare da rawi al-muradu bit-ta'ani fi rawi jarhuhu bil-lisan abinda ake nufi da wannan shine a aibata shi da harshe a illata shi a aibata shi da harshe a fadi wani aibin sa والتكلم فيه من ناهية عدله ودينه سنا اي مغانغانو اكن سا تساشن ابين دي شافي عدلشن سا ده الدينن سا ومن ناهية ضبطه وحفظه وتيقظه ده كما تساشن ابين دي شافي كيايه ورسا ده حردن سا ده فدكوار سا يعني تا بانغارولي غودا بيو اكي سوكان موتو كو تا بانغارن عدالر سا ا cikin الديني كو كما تا بانغارن حردن سا تايوا adali ne yana da adalci ba a zargin sa game da abin da shafi addini amma ta bangaren harda da kiyayewa da fadakuwa da riƙewa to nan kuma yana da matsala to sai zama an soke shi ta nan bangaren to wannan yana isa a mayar da khabar din da ya ruwaito wani kuma zaka samu akwai kunya akwai riƙewa akwai fadakuwa da kiyayewa amma kuma ta bangaren addini yana da matsala an soke shi ta bangaren adala to wannan su ne abinda ake nufi da at-ta'anu fi rawi suka a tattare da rawi lamma ta biyu asbabu at-ta'ani fi rawi sabubban da suke janyowa ayi suka a tattare da rawin hadisi sabubban da suke janyowa a soke shi yace asbabu at-ta'ani fi rawi asharatu ashiya sabubban da suke janyowa ayi suka a tattare da rawi abubuwa guda 10 ne khamsatun minha tata'allaqu bil adala guda 5 daga ciki suna da alaka ne da adalar sa ta bangaren addini wa khamsatun tata'allaqu bid-dabt guda 5 kuma suna da alaka ne da hardan sa da kiyayewar sa alif fa qarata alif kaso na farko amma allati tata'allaqu bit-ta'n fi al-adalati yace amma wannan tafsili ne dai to amma abubuwa guda 5 wanda suke da alaka da suka tattare da adalar rawi namu an soki adalcin sa da addinin sa fahiya sune kamar haka al-kadhibu qarya a same shi yayi wa manzon Allah qarya qarara nabiyu aw ittuhumatu bil kadhib, ko idan ana zargin sa da ƙarya, ya zama yana ƙarya cikin maganganun sa ne yau da kullun da ya saba, to sai a rika zargin sa cewa har cikin hadisi zai iya yin ƙarya. Aw al fisqu, na uku al fisqu shine fasikanci, samu yana aikata wasu abubuwa na fasikanci, sabawa dokokin Allah. Na hudu al bid'atu, a samu yana aikata bid'a. Na biyar al jahalatu, ya zama an jahilce shi, ya zama ba a san shi ba, ba a san ba shi wane ne. Al jahala, ya zama shi mutumin din ba a san abin nan halinsa ba, don haka duk wanda zaka ce maka bayanin shi wane ne ba zai iya gaya maka cikakken halinsa ba, ya zama an jahilce shi. Wannan ma yana sa a maida maganarsa. Wannan su ne abubuwa guda biyar da suka shafi ɓangaren adala. Ba na biyu, amma allati tata'allaqu bi ta'ani fi dhabti fa hiya, amma waɗanda suke da alaka da suka a tattare da kiyayewarsa da hardarsa, fa hiya, su ne kamar haka, su ma guda biyar kamar haka. Na farko fuhshul ghalat, ya zamo yana mummunan kuskure wajen a samu, tunda kowa yana kuskure, to amma shi nashi kuskuren ya zamo ya wuce iyaka. Kamar misali, ya zama yana korewa a wurin da ya kamata a tabbatar, ko ya tabbatar wanda ya kamata a kore, misali irin wannan kuskuren babban kuskure ne. Na biyu su'ul hifz, wato munin harda, ya zama yana da mummunan harda, bai kiyaye abubuwa da kyau, ya zama abinda yake kiyayewa ba su kai abinda yake mantawa ba, wato abinda yake mantawa sun fi yawa fiye da abinda yake kiyayewa, misali. Na uku al-ghafla, shine gafala. Gafala shine ka bar abu saboda rashin bashi kulawa da ta dace, da faɗa kowa da shi har ka zo ka gafala, ka mammanta shi da sauransu, kai ta faɗarsa da kuskure. Na hudu kasratul awham, wato yawan wahami. Wahami shine abin da ya kai kawo cikin tunaninka, ka rude, ka kasa tantancewa, ya samu mutum yana da wannan da yawa, wahami da yawa cikin al'amuransa. Na biyar mukhalafatu siqat, sabawa waɗanda suke amintattu ne, ya ruwaito abin da ya sabawa amintattu. To wannan su ne abubuwa guda biyar, su kuma da suke da alaka da suka ɓangaren abin da ya shafi dabut ɗinsa. Ya ce wasu azkuru anwa'ul hadisin mardudu bi sababin min hazi al'asbabi ala tawali, ya ce to zan ambaci nau'ukan hadisi wanda aka mayar da su saboda wani sababi daga cikin wa'innan sababa da maka lissafa guda goma, ala tawali, a jere da juna. Mubtadi'an bisababil ashad, al-ashad ta'anan, ina mai farawa da sababin da ya fi tsananin suka, idan aka soki mutum da shi shine sabab mafi tsanani da zai sa a mayar da hadisinsa. Shine mai ƙarya, zai fara da hadisin ƙarya. Hadisin ƙarya shine malaman hadisi suke cewa al-mawdu, shine hadisi mawdu'i. Ya ci gaba, ya ce idza kana sababu ta'ani fi rawi huwa al-kadhib ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa hadisuhu yusamma al-mawdu', idan ya kasance sababin da yasa aka soki rawi shine yiwa manzon Allah ƙarya, an samu yana yiwa manzon Allah ƙarya, fa hadisuhu yusamma mawdu', to hadisin sa ana kiransa mawdu'i. me yasa ake ce masa mawdu'i? Ta'rifuhu, ga ta'rifin sa. Alif lughatan, ta'rifin hadisi mawdu'i a lugha. Mawdu' a lugha huwa ismu maf'ulin, mawdu' ismu maf'ul ne wanda abinda aka saukar da shi, min wada ash-shay'a, yace ya sauke abu, ay hattahu, ya sauke shi kasa, ya ajje shi kasa. Summiya bizalika, an kira hadisin ƙarya da wannan, linhitati rutbatihi, saboda wato kaskantuwar martabarsa, shine martaba mafi ƙasa a cikin nau'ukan hadisi, shine hadisi wanda yake martaba mafi kaskanci. Mawdu, kamar an ajje shi ma a ƙasa gaba ɗaya, ya zamo an jefar da shi. Wannan aluga kenan. Ba istilahan, a istilahi kuwa huwa al-kadhibul-mukhtalaqul-masnu'u, shine ƙaryar da aka kirkira aka shirya ta aka sana'anta ta al mansub ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda aka jingina ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka muka karanta cikin mai baiquniya wal kadhib wal muqtalaq al masnu'u ala an nabi fa zalika al mawdu' ƙarya wanda aka kirkira aka sana'anta aka jingina ta ga annabi wannan shine ake cewa hadisi mawdu'i kana hadisi mawdu'i a istilahi shine hadisin da aka kirkiri ƙarya aka yi mata kulliya aka jingina ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rutbatuhu matakin darajar hadisi mawdu'i malaji huwa sharru al ahadisi al da'ifa wa aqbahuha shine mafi sharrin hadisai masu rauni kuma shine mafi muni hadisi mawdu'i cikin hadisai masu rauni shine mafi sharri kuma shine mafi muni wa ba'd al ulama ya'tabiruhu qisman mustaqillan wasu malamai ma suna daukan sa a matsayin wani kaso ne mai cin gashin kansa walaysa naw'an min anwa'i al ahadisi al da'ifa baya daga cikin wani nau'i daga cikin nau'ukan hadisai masu rauni ba a masa shi cikin hadisai masu rauni shi ware shi ake daban ma bai da alaka da hadisai masu rauni saboda haka shine mafi muni a cikin nau'ukan hadisi wanda ita ce martaban sa gaba ta uku hukmu riwayatihi hukuncin ruwayarsa ne hukuncin mutum ya ruwaito hadisin da ya san mawdu'i ne yace ajma'ul ulama'u malamai sun ijma'i ala annahu la tahillu ruwayatuhu li ahadin alima halahu malamai sun ijma'i akan cewa baya halatta a ruwaito hadisi da'ifi ga wani ma'ana wani ya ruwaito hadisi da'ifi matukar ya san cewa da'ifi ne ya abin nan mawdu'i matukar ya san halin hadisin ya san cewa hadisin mawdu'i ne to baya halatta ya ruwaito shi fi ayi ma'anin kana da kowace ma'ana ya kasance illa min bayani wa ma bayani wad'ihi sai fa in tare da bayanin abin nan dinsa ne kasancewar sa hadisin ƙarya ya kawo dan ya faɗakar da dalibai to ku yi hankali da wannan hadisi me yasa ka ruwaito shi saboda naga ya shahara a bakin mutane shi yasa na ruwaito shi dan in yi bayanin raunin sa dan mutane su sani to mutum zai iya ruwaito shi dan wannan manufar dan a san shi a yi bayanin raunin sa amma in ba haka ba baya halatta a ruwaito shi me yasa li hadisi muslim saboda hadisi muslim radiyallahu rahimahullah yana cewa man haddasa anni bi hadisin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibaini ko ahadul kadhibin do an ruwaito shi da wannan duk wanda ya ruwaito hadisi daga gare ni wana ya ruwaito hadisi ya jingina min shi yura annahu kadhibun wanda ana zaton cewa wannan hadisin hadisi ne na ƙarya lokacin da ya ruwaito shi yana tsammanin cewa hadisin ƙarya ne shine yura an ruwaito shi da yara yana gani ma'ana ya san cewa hadisin ƙarya ne kuma ya ruwaito shi yana gaya wa mutane yana ba wa mutane shi fa huwa ahadul kadhibaini to shi ya zama ɗaya daga cikin makaryata guda biyu wanda ya kirkiro shi makaryaci ne shi ma kuma na biyu da ya ci gaba da ruwaito shi shi ma ya zama makaryaci na biyu in mun dauki fa huwa ahadul kadhibina kenan ya shiga ɗaya daga cikin makaryata masu kirkirar hadisi suna jinginawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin su hadisi yana cikin muqaddima ta Muslim tare da sharhi Nawawi juz'in farko shafi na 62 dan haka wannan hadisin shi ya hana a ruwaito hadisi mawdu'i sai fa idan zaka ruwaito shi ne dan kai bayanin kasancewar sa hadisi ne mawdu'i lamba ta hudu turuqul wadda'ina fi siyaghati alhadis hanyoyin da masu kirkiran hadisi suke bi wajen kirkiran hadisi da kuma koro shi me yasa suke yi hanyar da suke bi salon da suke bi su kirkira alif na farko imma an yunshi alwadda'ul kalama min indihi ko da ya kasance shi mai kirkiran ya kirkiro wata magana daga gare shi shi zai zauna ya tsara ta ya sana'anta ta thumma yada'u lahu isnadan wa yarwihi sai kuma ya samu wannan maganar isnadi sai ya ruwaito shi sai ya ruwaito isnadi wani annabi ya ce kaza shi ya zauna ya kirkire shi kace hanya ta farko ba hanya ta biyu wa imma an ya'khudha kalaman li ba'd al-hukama aw ghayrihim wa yada'u lahu isnada ko kuma ya zama ya dauko maganar wani daga cikin masu hikima wani ya karam magana mai dadi magana mai kyau wani ya yi ta cikin mutane masu hikima idan ya ji maganar ta masa dadi aw ghairihim ko kuma wasu ma daga cikin dai wanda ba hukama din ba dai yanzu mu dai wata magana ce wanda wani ya kirkira sai ya dauko wannan maganan waya da ulahu isnadin sai ya sa masa isnadi kaga ba shi ya kirkira wani ya kirkira amma shi ya isnadi ya jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce hanyoyi guda biyu da ake bi ko mutum ya zauna ya tsara da kanshi ko ya ji wata magana da wani ya faɗa ta masa dadi ya dauko sai ya sa mata isnadi sai ya dan gaggyara ta ya sa mata isnadi sai ya rawaito ta a matsayin hadisi wannan su ne hanyoyin da suke bi wajen kirkiran hadisin ƙarya lamba ta biyar gaba ta biyar yace kaifa yu'rafu alhadisul mawdu yaya ake iya gane hadisi mawdu'i yace yu'rafu bi'umurin minha ana gane hadisi mawdu'i da wasu al'amurra daga cikin al'amuran da ake gane hadisi mawdu'i alif na farko iqrarul alwad'i iqrarul wadi'i bilwad'i shi mai kirkiran da kansa yayi ikrari yace shi ya kirkire shi ya fada da bakin sa yayi ikrari kai ikrari abi ismata nuh bin abi maryam kamar ikrarin da abi isma yayi mai suna wanda ake masa laqabi da nuh bin abi maryam bi annahu wada'a hadisa fada'il suwar alquran cewa shi ya kirkiri hadisin falalar surorin alqurani sai ya rawaito wani hadisi guda daya ya jingina shi ga Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas sai ya fara daga suran farko falalanta kaza sura ta biyu falalanta kaza har karshe kuma ya jingina shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suratan sura 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 an ibn Abbas kuma ya rawaito shi daga Ikrama daga ibn Abbas zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka tambaye shi aka ce wannan hadisin wai ina ka ji shi ya aka yi wannan hadisin aka masa tambaya akan hadisin da aka gano cewa na ƙarya ne shine yake cewa inni ra'aytun nasa kad a'radu anil qur'an tini na ga mutane sun bijire sun kawar da kai daga alqur'ani washtaghalu bi fiqhi abi hanifa sun shagaltu da fiqhin abi hanifa wa maghazi ibn ishaq sun shagaltu da maghazi yaqiya litatafai na yaqiya na ibn ishaq sun shagaltu sun bar alqur'ani cewa wada'tu hadha alhadith hisbatan da haka sai na kirkiri wannan hadisi dan neman lada saboda hankalin mutane ya dawo ga qur'ani suna su yi ta karatu ne kuma ita samun lada ai wannan ai ba zai saka samun lada ba tunda ƙarya ce kai to ana ce masa nuhul jami' ana masa laqabi da nuhul jami' ma'ana nuhu wanda ya tattaro duk wani ilimi ma'ana kowane ilimi yana da shi shine ibn hibban da yazo magana akan sai yace jama'a kullu shay'in illa sidq yace ya tattara komai in banda gaskiya ita kadai ce ne wannan mubalaga ce wajen nuna cewa tataccen makareci ne yace haka ne ya tattara komai in banda gaskiya ita kadai ce bai tattara ba ba hanya ta biyu har wa faqara ta ba hanyar da ake bi hanya ta biyu da ake bi a gane hadisi mawdu'i shine awma yatanazzalu manzilata iqrarihi ko kuma abinda za a ajje shi a matsayin yayi iqrari shi da kansa dadda bai fito sarari yayi iqrari ba amma zai faɗi wani abinda wannan abinda ya faɗa kawai kamar matsayin yayi iqrari ne cewa hadisin nan hadisi ne da ya kirkira hadisin ƙarya ne ya kirkira shine yace ka an yuhaddisa an shaykhin فيسأل عن مولده كما يروي حديثي daga wani malamin hadisi فيسأل عن مولده sai a tambaye shi yaushe aka haifi wannan malamin da ka rawaito hadisi daga gare shi فيذكر تاريخا تكون وفاه ذلك الشيخ قبل مولده هو to sai ya rawaito tarihin rasuwar wannan malamin tarihin haihuwar malamin sai amru wato yayi ambaci tarihin haihuwar malamin ko mutuwa a fayuzka tarihin ko fayus'ala an maulidihi a tambaye shi lokacin haihuwarsa fayuzkura tarihan takunu wafatu zalika shaykh qabla maulidihi huwa sai ambaci wani tarihi wanda zai kasance rasuwar malamin da ya rawaito hadisin daga gare shi ma ta faru tun kafin a haife shi shi da ya rawaito hadisin daga gare shi ya rawaito hadisi daga malami sai a tambaye shi sai a tambaye shi yaushe aka haife ka ko aka haifi malamin ko yaushe malamin ya rasu sai dai shi da kansa ya bada wani tarihi wanda idan aka duba sai aga a tarihin da ya bada din nan malamin ya rasu tun kafin shi a haife shi ba kun gane wala yu'rafu zalika alhadith illa indahu kuma ba a san wannan hadisi ba sai daga wajensa shi to kaga nan abin da ya fada da bakin sa din nan kamar ya nuna cewa me hadisin kirkiran sa yayi kamar da kansa yayi ikrari kamar yadda ake cewa wani daga cikin wasu marwaita hadisi yake ba dalibai hadisi yana haddasana haddasana shaykhukum as-salih haddasana shaykhukum as-salih malaminku wannan nagarin nan shi ya gaya mana wannan hadisi dalibai suna tarbutawa sai ya fadi hadisi su rubuta to sai suka tambaye shi suka ce masa wai wane ne shaykhu as-salih din da kake ta fada sai ya ce Khalid bin Mi'dan Khalid bin Mi'dan to sai suka zo suka gaya ma wani malami ana ce masa Isma'il bin Abi Ayyash shi ma yana ruwaya daga Khalid bin Mi'dan suka ce ga wani can yana ruwaya daga malaminka Khalid bin Mi'dan yace ai wannan ko ba mu san shi ba yace amma ku tambaye shi a yaushe ya hadu da Khalid bin Mi'dan to shine suka tambaye shi sai yace ya hadu da shi ne a shekara ta 103 bayan hijira shekara ta 103 yace ku tambaye shi a ina ya suka hadu yace sun hadu a yakin Armenia yace a yakin Armenia muka hadu sai Isma'il bin Ayyash yace duk ku goge hadisin da kuka rubuta duk ku goge yace saboda Khalid bin Mi'dan ya rasu a shekara ta 97 ne kenan wajen shekara 6 bayan shekara 6 da rasuwar malamin yace kuma sun hadu wajen bayan shekara 6 da rasuwar malamin kuma yace sun hadu da malamin sannan kuma yace abu na biyu Khalid bin Mi'dan bai taba zuwa Armenia ba tunda yake bai taba zuwa ba kenan hanyoyi guda biyu ƙarya biyu kenan yace sun hadu a yakin Armenia bai je ba kuma yace a shekara ta 103 alhali shi ya rasu tun shekara ta 97 to kaga wannan shi da bakin sa ya faɗi maganar da za a sauke shi a matsayin yayi ikrari yayi ikrari akan cewa ƙarya yake jim na gaba aw qarinatun fil rawi ko a samu wata qarina a tattare da shi rawun wanda za ta nuna wannan hadisin kirkiran sa yayi mislu an yakuna rawi rafidiyan kamar shi rawun ya zama rafidi ne wal hadisu fi fada'il ahli al bayti kuma sai rawaito hadisin yana ambaton falalar ahli al bayti shi rafidi ne kuma sai kirkiro hadisi ya fadi hadisi wanda yake magana akan falalar ahli al bayti ko a samu mutun nasibi ne sai ya rawaito hadisin da yake suka da zagi ga ahli al bayti kaga duk wannan hanya ce da take nuna mana hadisin kirkiran sa yayi hadisin kirkiran sa yayi ana samun yan shi'a da wannan tunda su ƙarya gare su kamar ma sun maida ta wani abu ne ta kiyya ko halal ne in zaka girmama ahlul baiti saka da an ga sun rawaito hadisi da yake fadar falalar ahlul baiti da sauran su to ana gane wannan hadisi ne na ƙarya matukar ba a same shi a wajen sauran malamai ba dal faqarata dal aw qarinatun fil marwi ko kuma a samu qarina a cikin abin da ya rawaito wancan qarina a tattare da rawi wannan kuma qarina game da abin da ya rawaito wanda za ta nuna cewa wannan hadisi ne na ƙarya yace mislu kauni al hadisi rakik al lafzi yace misali kamar hadisin ya zama lafazin sa rakik ne kamar lafazin sa bai ma kama da lafazin larabci ba bai kama da diri irin na larabci ba sakhif al lafz ya zama lafazin ma bai bada wata bai jerantu da kyau ba zama an ba tsara shi ma irin tsarin larabci ba ko kuma yabo ya bayar da wata ma'ana wadda da jin ta kasan wannan ba maganar manzo Allah bane domin manzo Allah an bashi jawami'ul kalim an bashi dunkulallin kalmomi sallallahu alaihi wasallam to ka karwato hadisi ka kama ja shafi 17 ne hadisi guda sannan kuma hadisin manzo Allah yana da akwai haske da malamai da suka yi mumarasa da hadisin manzo Allah suke samu kamar yadda Ibn al-Jawzi yake cewa hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin manzo Allah haske gare shi da an fada saboda yawan ta'ammuli da suke yi da hadisi suna iya gane usulubin manzo Allah na magana suna iya gane wannan ba salon maganar manzo Allah bane kamar Ibn al-Qayyim ne da ka kirkiri magana ka jingina wa Ibn Taymiyyah zai ce wannan ba usulubin Ibn Taymiyyah saboda shi ya yi takhassusi akan Ibn Taymiyyah ya san usulubin sa ciki da waje. Kana kirkirin magana kace Ibn Taymiyyah ya faɗa, sai ce wannan ba usulubin Ibn Taymiyyah bane. Me yasa? Saboda mumarasa ya abin nan yayi takhassusi. Shi yasa Ibn Abi Hatim wani yazo ya kawo masa wani hadisi, yana karanta masa, sai yace wannan hadisin ƙarya ne. Yace kai ka gane haka kawai kai tsaye. Yace to bari in gaya maka illolinsa. Sai ka je wajen malamai Abi Zur'a, ka tambayi Abi Zur'a, ka tambayi Muhammad bin Muslim bin Wara. Idan sun gaya maka irin abin da na gaya maka, to ka yadda cewa abin da na gaya maka ilimi ne. Idan sun faɗi saɓanin abin da na gaya maka, to ka san cewa abin da na faɗa maka ƙarya na gaya maka, abin nan ne. Da ya gaya masa cewa saboda hadisin yana da illa kaza 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 kaza, sai ya je tambayi Abi Zur'a, sai ya gaya masa irin abin da Ibn Abi Hatim ya gaya masa. Sannan kuma ya je wajen Muhammad bin Muslim, shi ma ya gaya masa irin abin da ya gaya masa. Ya ce na yarda. Saboda mai? Saboda sun yi mumarasa, sun yi yawan abin nan ta'ammuli da hadisai, suna iya gane lafazi na manzon Allah da ma'anar abin da abin yake bayarwa ya zamo daga manzon Allah yake, suna ganewa, suna ganin haske a cikin maganar manzon Allah. Wanda Ibn al-Jawzi yake cewa hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu nur. To sai mutum ya rawaito hadisi wanda babu irin wannan a ciki, kaga lafazin ba irin na manzon Allah ba. Aw mukhalifan lil hiss, ko zama ya saba wa hissi, abin ya zama ya saba wa abin da yake maqul ne, ya saba wa hissi. An gane ko? To shi ma tanan ana ganewa, tanan ana ganewa, ana iya gane wannan hadisin ƙarya ne. Misali hadisin da ake rawaitowa daga Abi Hurairah, wanda Ibn Taymiyyah ya kawo shi a cikin Dar'u Ta'arud al-Aql wa an-Naql. An ce Abi Hurairah yana cewa, an ce an tambayi manzon Allah, an ce ya Rasulullah, ya manzon Allah, aka ce mimma rabbuna, daga me ubangijinmu, daga me aka halicci ubangijinmu, shi ubangijinmu da me aka halicce shi? Suka ce qala, sai ya ce min ma'in murur, daga wasu ruwa masu gudana, la min ardin wala min sama, ba daga ƙasa ruwan ba, ba daga sama ba. Khalaqa khaylan fa ajrahu, sai ya halicci doki da farko, sai ya sa dokin gudu da sukuwa. Fa araqat, sai dokin yayi zufa. Fa khalaqa nafsahu min dhalika al-irq, wa sai ya halicci kansa da wannan zufan, shi Allah, daga zufan wannan doki. Kaga wannan, kaga ya saba wa hissi, ya saba wa hankali. Ana ganewa ta irin wannan hanyar, cewa wannan hadisi ne na ƙarya. Aw sarihil Qur'an, ko ya saba wa sarihin Al-Qur'ani, abinda Al-Qur'ani ya faɗa a sarari. Al-Qur'ani ya ce li zakari mislu hadhi al-unsa, yani ya ce, sai ya ce a'tul al-unsa ka zakar, ku ba wa namiji kamar mace. Ya ce hadisi ne, manzo Allah ya ce a ba wa namiji daidai da kasan mace, daidai da kasan namiji. Wannan ya saba wa me? Sarihil Qur'an, ya saba sarihin Al-Qur'ani. Aga wannan kawai kai tsaye kace ƙarya ne, kan ma ka tsaya wani bincike, kawai ce ƙarya kake. Ko ya saba wa tarihi, duk ana samu zama ya saba wa tarihi. An gane. Kamar ɗan Shi'a da suka yi rawaito wani hadisi game da falalar Ahlul Baiti, da yadda aka kai Nana Aisha gidanta, aka kintsa ta, ran nan wani kaza ta yi kaza, abubuwa dai na ƙaryace-ƙaryace dai da suka ruwaito wajen bukin Nana Fatima da kanta gida, gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ƙarshe sai suka jingina hadisin zuwa ga Asma'u bintu Umais, ajabauta, suka ce hadisin daga Asma'u tace ita ta shirya Nana Fatima. Kuma a tarihance auren Nana Fatima an yi shi a shekara ta uku ne bayan hijira. Ita kuma Asma'u bintu Umais bata dawo daga Habasha ba sai a shekara ta bakwai. Shekara ta bakwai ta dawo daga Habasha a yaƙi a Khaibar, daga dawo daga hijira. Su kuma suka ce ita ta yi kintsa ta shirya Nana Fatima wajen aurenta, suka kirkira abubuwa na ƙarya a nan. Kaga tarihi ya nuna me? Hadisin da suka hadisin ƙarya ne. To ana samu wannan. Wannan su ne hanyoyin da ake gane hadisin ƙarya. Gaba ta shidda, dawa'il wad'i wa asnaful wadda'in, abinda yake janyo a kirkiri hadisin ƙarya, da kuma dangogin masu kirkiran hadisi, dangi daban-daban ne, kowa da irin abin da ya ja shi, kowa da manufar da ta ja shi. Alif na farko, at-taqarrub ila Allah ta'ala, wanda suke kirkiran hadisin ƙarya wai dan da dufin neman kusanci zuwa ga Allah, wai sun yi hakan ne dan su samu lada. Bi wadi ahadisa turaghibun nasa fil khairat, ta hanyar kirkiran hadisan da suke kwadaitar da mutane wajen aikata ayyukan alkhairi, sai su kirkiri irin wannan su hadisai na romo wanda suke kwadaitar da mutane game da yawan aikata ayyukan alkhairi wa abanna wa ahadisa tukhawifuhum min fi'l almunkarat da hadisan da zasu rika tsoratar da mutane game da aikata munkari ko sai su kirkira ace wai sun yi haka ne dan neman lada sai yace wa haula il wadda'un qaumun yuntasabuna ila az-zuhd muta ko yuntasibuna ila az-zuhdi was-salah mutane ne da suke danganta kansu zuwa ga gudun duniya da cewa su mutanen kirki ne sufaye kenan shi ne dan kwana-kwana ne yake amma sufaye ne shi su yudi ai ba ruwan shi fadaye su yudi shi shaye sufaye ne ina ruwan shi ce wa sharruhum sufiyya sufiyatu qad wada'u muhtasibina al-ajra fima yad'u a cikin alfiya da haka sufaye ne suke yin irin wannan su kirkira hadisan ƙarya da nufin cewa wai Allah zai basu lada sun yi hakan ne dan su kwadaitar da mutane su tsoratar da su a babin kwadaitarwa da tsoratarwa sai malai ce wa hum sharrul wadda'in to wannan sune suka fi sune mafiya sharrin masu kirkiran hadisai misali annan nasa qabilat mawdu'atihim siqatan bihim saboda mutane sun karbi kirkirarrun hadisan su saboda me amintuwa da suka yi da su an ga mutanen kirki ne ga zuhudu ga kaza sai mutane suka rudu da su suka karbi hadisan su shi yasa zaka ga a sufanci hadisan ƙarya ga sunan barjak amma kuma ana ta aiki da su da ta aiki da su saboda ana ganin ai an ji su a bakin manyan mutane wanda ake kyautata musu zato ko ma ake ganin ma'asumai ne wanda suna da aqidar ma shehunan su ma'asumai ne Allah ya kiyaye karatum na al-furqan mun ta bayani akan wannan yace wa min haula daga ire-iren wa'annan maisaratu bin abd rabbihi akwai wani mai suna maisara bin abd rabbihi faqad rawa ibn hibban fi ad-du'afa ibn hibban ya rawaito a cikin littafin sa ad-du'afa an ibn mahdi daga ibn mahdi qala yace qultu li maisara bin abd rabbihi na tambayi maisara ibn abd rabbihi nace masa min aina ji'ta bi hadhihi al-ahadith wai daga ina ka samu wa'annan hadisa man qara'a kaza falahu kaza wanda ya karanta kaza ina da lada kaza wanda ina ka samu su qala sai yace wada'tu ha uraqibun nas ni na kirkire su kawai dan in kwadaitar da mutane ga duba tadribur rawi juz'in farko shafin 283 na suyudi ba hanya wato sunfi na biyu cikin masu kirkiran hadisi da abin da ya ja su suke kirkira shine al-intisaru lil mazhab taimakawa mazhaba la siyama mazahibul firqi siyasiyya musamman mazhabobi na kungiyoyin siyasa da suka bayyana ba da zuhurul fitna bayan bayyanar fitina da ta faru tsakanin musulmi wa zuhurul firq siyasiyya da bayyanar kungiyoyi na siyasa kal khawarij wa shi'a kamar khawarij da yan shi'a an samu sun ta kirkiran hadisan ƙarya dan su taimakawa mazhabar su faqad wada'at kullu firqatin min al ahadith ma yu'ayyidu mazhabaha kowace daga cikin kungiya daga cikin wa'annan kungiyoyin da sauran kungiyoyi ma wanda bai ambata ba sun kirkiri hadisan ƙarya irin hadisan da suke taimakawa mazhabar su yace ka hadisi kamar misalin hadisin aliyun khairul bashar man shakka fihi kafar cewa ali shine mafi alkhairin yan adam gaba daya duk wanda ya shakka game da wannan kuma ya kafirta kaga da jin wannan hadisin ka san hadisin ƙarya ne yan shi'a saka kirkira to amma abin tambaya su shin khawari suna kirkiran hadisin ƙarya wasu malamai sun ce suna kirkirawa kamar ibn al-jawzi da ibn hajar sun ambato daga wani da suka ce ba khawariji ne yana ce sai daga baya sai ya tuba daga wannan aqida ta khawarijanci to sai yake gaya musu cewa ku sani wa'annan anna hadhihi al-ahadith dinun wa'annan hadisan fa sune addini yace inna kunna idha hawaina shay'an sayyarnahu hadisan mu mun kasance idan zuciyan muka so abu san zuciyan mu ya tura mu zuwa ga abu sai mu mai da shi hadisi lokacin da muna khawarij kaga sai suka ce kenan su ma khawarij suna ne suna kirkiran hadisan ƙarya amma malaman da suka biyo baya suka ce a'a khawarij ba sa kirkiran hadisan ƙarya saboda su mai ƙarya ma kafirta shi suke suna sa makaryaci cikin ahlul abanna suna mai da murtakibul kafira al-kabira ya zama mai wanda ya bar addinin ma musuluncin gaba daya haka ba sa kirkira shi sa ibnu taymiya yake cewa sun fi kowa gaskiya a cikin hadisi su karkatan su tazo ta wani bangare daban haka abu daud ya fada haka abu daud ya fada yace karkatan su tazo ta wani bangare daban ne amma ta bangaren hadisi ba sa kirkiran hadisi kare amfanin wannan idan kaga wani bukhawariji a cikin isnadin hadisi kenan ka karbi hadisin shine suke ishara ana karban hadisin bukhawariji saboda ba sa ƙarya a wajen abin da ya shafi hadisi sai dai ka same su ne da hayaniya da fawda da jahilci da wautar hankali da kaza da kaza wanda manzo Allah ya sifata su karnukan jahannama ne inda zan gan su zan kashe su kamar kisan adawa da samudawa da sauransu amma dai ta bangaren hadisi ba sa kirkiran hadisan ƙarya wanda shine abin da malamai suka tabbatar yana su ibnu taymiya da sauransu jim na gaba at-tanu fil islam suka a cikin musulunci masu kirkiran hadisan ƙarya don su soki musulunci wa haula'i qaumun min az-zanadiqa wa inna wasu mutane ne daga cikin zindiqai lam yastati'u an yakidu lil islam jihara wanda suka kasa kullawa musulunci kaidi a bayyane fa amadu ila hadha at-tariq al-khabis sai suka karkata zuwa ga wannan hanya wadda take mummuna fa wada jumlatan min al-ahadis suka kirkiri wata jumilla ta hadisai na ƙarya bi qasdi tashwih al-islam wa ta'ni fihi da nufin muna na musulunci da suka a cikin addinin musulunci wa min haula'i muhammad bin sa'id ash-shami daga cikin su akwai wani mai suna muhammad bin sa'id ash-shami al-maslub fi zandaqa wanda aka tsire shi aka kashe shi saboda zandaka tsire shi aka yi aka kashe shi faqad rawa an humayd an anas marfu'an wa ya rawaito wani hadisi daga humayd daga anas hadisi marfu'i ce zuwa ga annabi annabi yana cewa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa an yasha Allah ni ne cikamakin annabawa babu wani annabi a bayana sai fa in Allah ya ga dama aga wannan zandaka ce jindiki ne wannan ya rawaito shi masdarin da ya gabata yace wal qad bayyana jahabizatu alhadis amr hazi alhadis amma an samu zarata wato manyan malamai aka ce jahabiza su wato wanda suke kwararri ta fuskar ilimin hadisi shakundum sun bayyana al'amarin irin wa'annan hadisi na ƙarya da aka ta kirkira sai ta tona asirin su yace wallahi alhamdu wal minna muna kuma godewa Allah akan wannan ana cewa harun rashid ya kama wani zindiki wanda yake kirkiran hadisan ƙarya sai ya zartar masa da hukuncin kisa lokacin da aka kashe shi sai ka ce Harun Rashid ya zaka yi da hadisai 2000 da na kirkira na ƙarya na sa su a cikin al'ummar na yada su cikin musulmi ya zaka yi da waɗannan hadisan sai yake ce masa indi Abdullahi bin Mubarak wa bin Ishaq al-Fizari yace ina da Abdullahi bin Mubarak ina da irin su Ibn Ishaq al-Fizari da sauransu za su yi waje da su yanda ka sa su za su yi waje da su ma'ana akwai zarata ƴan jiran kota kwana wanda ana kirkiran hadisin ƙarya sun sani za su ce wannan hadisi ne na ƙarya kuma su mayar da shi su ƙaryata shi abu na gaba at-tazallufu ila al-hukam wato kusantar wato shugabanni sarakuna mutun neman kusanci zuwa ga sarakuna yana janyo kirkiran hadisan ƙarya ay taqarrubu ba'd du'afa'il iman neman kusancin ko kusancin wasu daga cikin masu raunin imani ila ba'd al-hukam zuwa ga wani sashi na mahukunta bi wad'i ahadis sukan yi hakan ta hanyar kirkiran hadisai tunasibu ma alayhi al-hukam min al-inhiraf wanda suke dacewa da abinda mahukuntan suke kai na karkata sai su kirkiro musu hadisai da suka dace da karkatan su irin namunan da suke cakka masalul duniya kamar masalul lakire yace misalul qissati ghiyas bin ibrahim an-nakhai al-kufi kamar qissar da ake rawaito ta ghiyas bin ibrahim an-nakhai al-kufi dan ibrahim an-nakhai ne ma amir al-mu'minin al-mahdi tare da amir al-mu'minin wanda shine al-mahdi baban harun ar-rashid hina dakhala alayhi wa huwa yal'abu bil hamam lokacin da ya shiga gurinsa yana shi kuma yana wasa da tantabaru shi yana sha'awan tantabaru yana wasa da tantabaru da ya ganshi yana shiga fasaqa bi sanadihi ala tawi sai ya koro hadisi nan take da isnadin sa ila annabi zuwa ga annabi yace annahu qala annabi yace la sabaqa illa fi naslin aw khuffin aw hafirin aw janah annabi yace babu tsere babu musabaka ta tsere sai a cikin harbi ko sukan dawa raquma ko sukan dawa kai ko kuma tsirana tantaburu wato aljana abu mai fukafukai tsiran tsuntsu mai fukafukai kaga sai kara aujana fazada kalimata aujana sai kara wannan kalmar me yasa li ajalil mahdi saboda ya ga mahdi yana son tantaburu yana wasa da tantaburu fa arafa al mahdi zalika sai mahdi ya gane wannan fa amara bi dhabhil hamam sai ya ci duk ayanka tantaburu وقال انا حملته على ذلك يجي فسرا حديثا كنا ايان كتنتبرو يكي تشوا ما جرأه على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حبي للحمام با ابن ده يسا يي منزان الله قريا سي سن ده نكي وتنتبرو شي يجاو يي منزان الله قريا داك دك ايان كتنتبرون ابا متاني سوجي فغا مغباتا كو غبا ده يسا اكا ايان كتنتبرو ها نغبا التكسب وطلب الرزق wato akwai masu kirkiran hadisan ƙarya dan neman kuɗi kawai dan neman kuɗi dan su tara kuɗi ka ba'dil qussas kamar sashin masu ruwaito kissoshi liyaktasibu bitahaddus ila an-nas dan su samu kuɗi a hannun mutanen da suke labartawa wa'innan kissoshin kazo kai ta fadin kissoshi ana jefa ma kuɗi fa yuriduna ba'dal qisas al-musalliya wal-ajiba sai su koro wasu kissoshi masu kwantar da hankali masu lallashin zakata masu ban mamaki hatta yastami'u ilayhim an-nas dan mutane su saurare su wai'atuhum su ba su kyauta ko sadaka ka abi sa'id al-madaini cikin su akwai irin su abi sa'id al-madaini akwai irin su muhammad bin al-hajjaj abinnan muhammad bin al-hajjaj an-nakhai shi ma yana yin wannan ya kirkiro hadisin alaykum bil harisa fa innaha tashuddu adh-dhahr yace ku zama masu yawan cin harisa wani abinci ne da suke da alkama a soya a hada da nama yace yana ƙara ƙarfin garan baya yana ƙara ƙarfin baya kawai saboda abin da ya ga abin saboda ya ga wani wato saboda ya samu sadaka a wajen mutane zai harfu zai qasdu shuhra akwai masu kirkiran hadisan ƙarya da nufin su samu shahara wazalika bi iradil ahadith alqariba wannan kuma yakan faru ta hanyar koro hadisai masu abin ban mamaki da al'ajabi التي لا توجد عند احد من شيوخ الحديث وان باء اسامه سو ا وجن كوا daga cikin malaman hadisi fayuqallibuna sanad alhadith sai su jirkice isnadin hadisin li yustagraba domin su mayar da shi wani bakon abu wanda mutane ba su saba ji ba fayurghaba fi sama'ihi minhum sai a kwadaito wajen jin wa'innan hadisan daga gare su tunda ba inda zaka je ka same su sai wajen su da gangan sai su ta kirkira ko su jirkita isnadin ko wani abu irin wannan yace a wajen wani an samu sababbin hadisi su ka dalibai suna neman irin wannan kamar yaran yanzu ne a ce sabuwar sayari ta fito a ce sayari kashi na 67 ya fito daga yara suna ta gudu da kokowa rilla 20-20 a turo musu maza da mata to su suna Allah Allah su ji ga wani sabon hadisi can to akwai masu irin wannan kabni abi dihya irin su abi ibn abi dihya wa hammad nasibi duka suna yin wannan ka duba masdarin da ya gabata cikin tadribur rawi muna iya gamawa a gurguje ba zai wuce minti 5 ba yace na bakwai mazahibul karamiyya mazahib na karamiyya fi wad'i alhadith karamiyya wata kungiya ce ta shi a suma yace za a mat firqatun min almubtadi'a an samu wata kungiya ta yan bid'a summu bil karamiyya da aka kira su da suna al karamiyya jawaz wal al ahadith sun yi riya halaccin kirkiran hadisai fi targhib wat tarhib faqat amma wajen kwadaitarwa da tsoratarwa kadai wastadallu ala dhalika bima ruya fi ba'di turqi hadisi suka yi hujja da wannan akan abinda ake ruwaitowa a wasu hanyoyi na hadisin nan sananne da manzo Allah ya ce man kazaba alayhi muta'ammidan duk wanda ya kirkira min ƙarya da gangan su sai suka zo da dauki waccan hanya da ta zo da ƙarin min ziyarati jumlati liyudilla an-nasa dan ya batar da mutum kenan wanda ya kirkire hadisin ƙarya da nufin ya batar da mutane sai suka makale mu wannan walakin hadhihi ziyada lam tasbut inda huffaz al-hadith sai da wannan ƙarin bai tabbata ba a wajen masana hadisi amma su sai suka makale da nan وقال بعضهم وني دغه cikin su yake cewa nahnu nukazzibu lahu la alayhi mu muna yin ƙarya ne dan mu taimaka wa manzon Allah ba dan mu cutar da shi ko mu aibata shi wa hadha istidlalun fi ghayati as-sakhfi mali yace kaga wannan hujja ce wanda ta kai makura wajen nuna wautar hankali fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam la yahtaju shar'uhu ila kadhabin li yarwijuhu shari'a wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya shari'an sa ba ta buƙatar makaryata da zasu zo wadansu tallata ta kai kuma makaryaci ne zai zo kirkir ƙarya da tana da abin da zai tallata ta tana da abin da zai sa a karbe ta a gamsu da ita ba sai an tallata ƙarya ba yace wa hadha za'amu khilafu ijma'il muslimin daka wannan riyawar ta saba wa ijma'il muslimi hatta balagha shaykhu abu muhammad al-juwayni har sai da shaykh abu muhammad al-juwayni yayi mubalagha fajazama bi takfir wadi al-hadith yayanke cewa duk wanda yake kirkirin hadisin ƙarya da gangan kafiri ne to wannan mubalagha ce amma babban laifi ne na takwas na karshe khat'u ba'di al-mufassirin fi zikr al-ahadith al-mawdu'a kuskuren wasu daga cikin malaman hadisi da suka yi wajen ambaton hadisai mawdu'ai a cikin littafin su na tafsiri ba tare da bayanin illar wato kasancewar hadisin ƙarya bane laqad akhta'a ba'd al-mufassirin wasu daga cikin malaman tafsiri sun yi kuskure fi zikri ahadith mawdu'a fi tafasirihim wajen ambaton hadisan ƙarya a cikin tafsiransu min ghairi bayani wad'iha ba tare da sun yi bayanin kasancewar su na ƙarya ba la siyama al hadith al marwi musamman ma hadisin nan da ake ruwaitowa an Ubay ibn Ka'b fi fada'il al-Qur'an daga Ubay ibn Ka'b da yake magana akan falalan al-Qur'ani suratan sura wa min haula al-mufassirin cikin wa'annan malaman tafsiri da suka dauko wannan hadisin suka yi aiki da shi a tafsirin su ba tare da bayanin kasancewar sa na ƙarya ba na farko akwai al-Thalibi ba al-Wahidi akwai al-Wahidi jim akwai al-Zamakhshari dal akwai al-Baydawi sannan ha akwai Imam Shawkani to wa'annan sune abinda malai ya fada anan sune abinda shi Suyuti a cikin alfiyar sa daga baiti na 260 ya waƙe wa'annan bayanai da malaki sabubban da suke janyo kirkirin hadisan ƙarya yace wal wadi'una ba'duhum li yufsida dinan wa ba'dun nasara ra'yin qasada yace kaza takassuban wa ba'dun qad rawa lil umara'i ma yuwafiqu al hawa wa sharruhum sufiyyatun qad wada'u muhtasibina al ajra fi ma yad'u fa qubilat minhum rukunan lahum حتى أبان حل أولى هم وكما حتى أبان ها أولو الحمم هم هكذا يسون زودة وانن لفظة قد أبيو يكتوى كالوادئين في فضائل الصور فمن رواها في كتب في فمن رواها في كتابه قذر maganganune duk abin da ya fada din nan yace masu kirkiran hadisan ƙarya wasu sun kirkira ne dan su lalata addini wasu kuma dan su taimakawa mashabarsu wasu kuma takassuban dan neman kuɗi wasu kuma dan neman kusanci lil umara'i abinnan qaddarawa lil umara'i ma yuwafiqu al hawa ruwato wa shugabanni abinda zai dace da san zuciyarsu yace amma dukkanin su wa sharruhum sufiyya mafi sharrun su sufai qad wada'u muhtasibina al ajra fi ma yad'u fa qubilat minhum rukunan lahum aka karba musu saboda an karkata gare su hatta abana hal ulahumhum har sai da malamai suka zo suka tona asiri yace kal wadi'ina fi fada'il suwar kamar masu kirkiran hadisan ƙarya wajen falalar surori fa man rawaha fi kitabihi qazar duk wanda ya ruwaito su a littafin sa to littafi ya samu kazanta yace gaba wal wada'u fi targhib zubtida'i jawwazahu mukhalifu al ijma'i da sauran su na tara na karshe ashhurul musannafati fi mafi shaharar littafai da aka wallafa game da me hadisi mawdu'i na farko alif kitabul mawdu'at sunan sa kenan limin al-jawzi wa huwa min aqdami ma sunnifa fi hadha al-fan yana daga cikin dadaddun abin da aka wallafa a wannan fannin lakinnahu mutasahilun fi al-hukm sai dai shi yana yin tasahuli wajen hukunci alal hadisi bil wadi in zai mu hadisi hukuncin wadi yana tasahuli li hadha intaqadahu al-ulama wa taqabuhu shi yasa malaman suka yi masa naqadi suka bi bayan sa akan wannan suka bi bayan sa akan wannan نبي اكوي اللالئ المصنوعه اللالئ المصنوعه في الاحاديث الموضوعه لسيودي شي ما اختصار لكتاب الجوزي اي اختصار من الكتاب ابن الجوزي وتعقيب عليه يكم اي تعقيبي اكنسا واتو اذا غاره دسورن سو وزيادات لم يذكرها ابن الجوزي دقارقارن ابن الجوزي بي امبتا با جيم نأكو شين تنزيه الشريعة المرفوعة على الأحاديث الشنيعة الموضوعة نا ابن إراقي ابن إراق الكناني وهو كتاب تلخيص لسابقه شيء اللي تعرفي نوان ده تلخيص وانا كان دسك كباتا وانا مك أبتا وهو كتاب حافر المحزب المفيد وانا واوكي كان اللي تعرفي نكما وانا ده كي سبتتشي ميكو كما مي فائدة إمام الدار القطني yake cewa mutanen Baghdad ya ku mutanen Baghdad kar mutun yayi tsammani zai kirkirawa manzon Allah hadisin ƙarya ina raye matukar ina raye ba wanda yake kirkirawa manzon Allah hadisin ƙarya shi yasa Imam Suyuti yake cewa sun yi ta kirkiran hadisin ƙarya sai da malamai suka zo masu himma suka yi waje da wayannan hadisin na ƙarya da kan zu duk wani hadisin ƙarya dan kawai ne rudu cewa to ai wanda duk ga dama yana kirkiran hadisi akwai wani da yake fadar wannan in bid'a suna ga yawa mabiyan su ku je ku bi shehu ne in kuka je kuka ce hadisi ai duk wanda ga dama sai kirkira kayan sa ba haka bane ba wanda yake sai kirkira hadisin ƙarya a wancan lokaci duk wanda suka kirkira an tona asirin su wasu ma an kashe su a babi na zandaka Allah ya alƙawarin inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz mu za mu saukar da alqur'ani za mu sabukatar da azzikra kuma za mu tsare shi malam suka ce azzikra hadda hadisan manzo Allah shi alqur'ani Allah da kansa yake kare shi su kuma hadisi Allah ya tashi zaratan malamai wanda suke kare hadisan ƙarya da ake kirkira su yo waje da su shi yasa duk hadisi in kaga an ce maka sahihi ne ya tabbata to sahihi ne an bi hanya ne wato ƙwararriya da ƙwarewa da abin nan wajen tabbatar da abin nan dinsa haka kar mutun ya dauka cewa kowa in ya ga dama zai iya kirkiran hadisi ba haka bane ko an kirkira to mutane ana ganewa ta yi wannan hanyoyin da muka ambata mai hakuri mun wuce lokaci amma ba mu san mu raga abin nan ne gabar ne yasa muka wuce lokaci subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi